ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwarmu a wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin FMC dake cikin garin Azare jihar Bauchi tarayyar Najeriya majalisi da muke karatun sirar annabi sallallahu alaihi wa sallama daga littafin Nurul Yaqin fi sirati sayyidil mursalin to amma a wannan yammaci ba karatun sirar zamu yi ba zamu duba mas'aloli da suka shafi layya da hukunce hukuncanta a wannan yammaci na juma'a 8 ga watan Dhulhijja shekara 1445 wanda yake dadai da 14 ga watan 6 shekara ta 2024 dube da cewa wannan ibada ta layya muna fuskantar ta jibil lahadi in Allah ya nuna mana muna raye kuma muna cikin koshin lafiya wannan ibada ta layya za a fara ta to wannan ya sa muka ga cancantar mu tattauna kan wannan mas'ala din wannan na farko kenan na biyu kuma tambaya da aka rubuto a makon da ya gabata bayan kammala karatunmu wanda ya kunshi layya sai muka ga cancantar yin magana kan wannan maudu'i ita wannan ibada ta layya malamai suna cewa kalmar udhiya a larabci ana cewa al-udhiyatu in an ce al-udhiyatu shine bahaushe yake kira da layya balarabe na cewa al-udhiya layya abinda ake nufi da al-udhiya idan balarabe ya ce al-udhiya abinda ake nufi gurin malaman addinin musulunci shine sunan abinda za a yanka ko a soke na daga dabbobi na ni'ima a ranar sallar layya wato ranar babbar salla har zuwa karshen kwanaki guda uku a bayan babbar sallah din dan neman kusaci zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala wannan shine abin da ake nufi da al-udhiyatu suka ce suna ne ga duk abin da za a yanka ko a soke na dabbobi a ranar sallah har zuwa bayan sallah da kwanaki uku dan neman kusaci zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala wannan shi ake nufi da al-udhiya an kira ta da al-udhiya jingina ta zuwa ga lokacin da ake yanka ta dabbar layya ana yanka ta da hamsi hamsi kuma a larabci sunan sa duha to ita sai aka yi dube zuwa ga lokacin da ake yanka ta sai aka ciro mata sunanta daga wannan lokacin sai ake kiranta al-udhiyatu tana da sunaye wanda suke masu tarin yawa sannan malamai sun yi kokarin fito mana da falalar wannan ibada ta layya hadisan da suka zo suke bayanin ibada falalar wannan ibada ta layya ba su inganta ba. Hadisai ne wanda suke masu rauni, amma hadisin da yake da ɗan dama-dama shi ɗin ma wasu daga cikin malaman hadisi sun raunata shi, amma yana da ɗan dama-dama a kan sauran hadisan da suka yi bayanin falalar wannan ibada ta layya. Hadisi ne da aka samo daga ummuna Aisha Allah ya yarda da ita, tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabbu ila Allah min ihraqid dam, dan adam baya aikata wani aiki wanda yafi soyuwa gurin Allah madaukakin sarki ranar babbar sallah sama da ya zubar da jini, wato zub da jinin dabba. Wannan shine mafi soyuwan aiki gurin Allah madaukakin sarki a ranar babbar sallah. Yace wa innaha lata'ti yawmal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha, lallai dabbar da mutun ya yanka yayi layya da ita ranar tashin alkiyama za ta zo da gashinta da kahonta da kofatonta. Sannan a lokacin da bawa ya yanka wannan dabbar tasa, gabanin jinin ya zuba a ƙasa, ya samu karbuwa gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku gyara zukatanku dangane da wannan layyar da za ku yi, ma'ana kar ya zamanto za ka yi layyan don ka sama wa iyalanka nama, don kar su ji ana yi a makwabta su ba a yi a gidansu, kar ya zama wannan shi ne, wannan ya zama ita ce niyyarka. Idan mutum ya zama wannan ita ce niyyarsa, ya yi babba asara. Kar ya zamanto ka yi layyan ne don kar a ce wani bai yi layya ba, to in wannan ta zama ita ce niyyarka, ka yi babba asara. Kenan ba a so ka yi don riya, ma'ana don mutane su ce ka yi. Ba a so ka yi don kawai wai ka samar wa iyalanka abin da zai ɗauke idanunsu daga kallon na maƙota. Ba don haka ake so a yi ba. Za ka iya sa wannan ya zama cikin niyoyin, amma kar ya zama shi ne gundarin niyyarka, kar ya zama shi ne asalin niyyarka. Asalin niyyarka ya zamanto kana cika umurnin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kana neman yardar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kana neman sakamako daga gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala dangane da wannan ibada da ya umurci bayi da ita. Sannan kuma babu laifi idan ka ji cewar za ka yi don ka samar wa iyalanka abin da za su sa a bakinsu, za ka yi don ka sanya musu farin ciki, kamar yadda za mu zo mu duba a nan gaba. To wannan ibada ta layya wace hikima ce ta sanya Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta wa bayinsa ita wannan ibada ta layya? Malamai sun yi ƙoƙarin fito mana da hikimomi, ba hikima ɗaya ba. Hikimomin da suka sanya Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta wa bayinsa wannan ibada ta layya, suka ce hikima daga cikin hikimomin da suka sanya Allah maɗaukakin sarki shar'anta wa bayi wannan ibada ta layya don su raya sunnar babanmu Annabi Ibrahim alaihi salam. Wannan sunna ce ta Annabi Ibrahim. An tambayi manzon Allah game da layya, sai ce sunnar babanku ne Annabi Ibrahim alaihi salam. Annabi Ibrahim ya ɗauko ɗansa Isma'il alayhi salam bayan yayi mafarki cewar gashi nan yana yanka wannan ɗa nasa, sai ya shawarci ɗan nasa cewar ya ɗan ɗana, ya bunayya, ya kai ɗana, inni ara fil manami anni azbahuka, ni na gani cikin bacci na gashi ina yanka ka, fanzur ma za ta rame ra'ayinka. Ɗan nasa sai ce masa ya abati almatu umar, ya babana aikata abin da aka umurce ka. Kenan yanzu ɗan ya sallama wa umurnin Ubangiji, tunda mafarkin annabawa wahayi ne. Yanzu tunda ya gani a cikin baccinsa gashi yana yanka ɗansa Isma'il, kenan umurtar sa ake yayanka dan nasa to shine yake shawartar dan nasa ba wai dan baya so yayi bane zai ga shi wannan dan nasa yayi karfin imanin sa yake yayi taqawarsa take to wannan dan nasa sai aka wayi gari mumini ne taqi mai cika umurnin ubangiji kuma mai so mahaifinsa ya cika umurnin ubangiji to sai aka wayi gari da uban da dan duka sun zabi abinda ubangiji yake so sama da abinda su suke so tunda duk inda ka samu uba yana son dan sa sannan duk inda ka samu mutum yana son rayuwa to amma tare da cewar uba na son dan sa amma ya fifita abinda Allah ke so sama da abinda shi yake so tare da cewar dan shi ma yana son rayuwa amma ya fifita abinda Allah yake so sama da abinda shi yake so kenan anan gurin sun yi abubuwa guda biyu da uba da dan gaba daya abu na farko sun gabatar da abinda Allah yake so akan abinda suke so abu na biyu sun yi hakuri shi uban yayi hakuri ya rasa dan sa dan ya cika umurnin ubangiji subhanahu wataala shi ma dan yayi hakuri ya rasa rayuwarsa dan a cika umurnin ubangiji subhanahu wataala to wannan sadaukarwar da suka yi shine Allah madaukakin sarki ya fanshi Isma'ila da rago ayat ta ce wa fadainahu bi dhibhin azim sai muka fanshe shi da abun yanka mai girma duk da malamai sun yi ta kokarin bayyana wani irin abun yanka ne mai girma gurgurdan yadda bayani yazo daga malaman tafsiri to me yasa Allah madaukakin sarki ya fanshi annabi Isma'il da wannan abun yankan dalilin guda biyu ne na farko yadda suka gabatar da abun da Allah ke so akan abun da su suke so na biyu yanda suka yi hakuri bisa umurnin ubangiji subhanahu wataala to ana so daga cikin hikimar da ta sa aka shar'anta mana wannan ibada ta layya ana so duk lokacin da ka zo yin layyar ka tuno cewar wannan sunna ce ta annabi Ibrahim alaihi salam yaya aka yi kuma ta zama sunnarsa dalilin da yasa aka yi ta zama sunna ta annabi Ibrahim sakamakon hakurinsa da shi da ɗansa da suka yi bisa umurnin ubangiji sa'annan kuma gabatar da abin da ubangiji ke so akan abin da suke so sai aka shar'anta wannan ibada ta layya a gare su mu ma aka shar'anta mana aka umurce mu mu bi wannan sunna ta annabi Ibrahim to wannan ita ce hikimar da ta sa mu aka shar'anta mana muna tuno dalilin da yasa aka shar'antawa annabi Ibrahim wannan ibadar idan mun tuno wannan sai ya sa mu yi kokarin koyi da shi alaihi salam mu yi kokarin koyi da shi wajen gabatar da abin da ubangiji yake so akan abin da mu muke so wajen hakuri kan bin umurnin ubangiji to a duk lokacin da bawa ya zama a haka yake rayuwa to zai ga dadai a rayuwarsa duk kuma abin da ya zama ya tarke masa ubangiji zai sanya masa mafita duk lokacin da abu ya turnike masa ubangiji zai warware masa me yasa annabi Ibrahim anan gurin da ya sallama wa umurnin ubangiji yayi hakuri bisa umurnin ubangiji ya gabatar da abin da ubangiji yake so akan abin da ransa ke so haka shi ma Isma'il sai Allah ya sanya musu mafita to haka abun yake kuma haka zai ci gaba da faruwa har zuwa kiyama ta tsaya to duk lokacin da ka zo zaka yanka dabbar layyarka ka haranto da wannan cikin zuciyarka ka ji cewar Allah madaukakin sarki ya musanya wa annabi Ibrahim alaihi salam abun yanka da ɗansa wajen fansan ɗansa sakamakon hakuri da yayi da kuma gabatar da abin da ubangiji yake so akan abin da yake so sai ubangiji ya sanya masa mafita to haka kai ma a yau idan kai hakuri bisa umurnin ubangiji ka gabatar da abin da ubangiji yake so akan abin da kake so ubangiji zai sanya maka mafita ga duk abin da ke ci maka tuwo a kwarya wannan hikima ta farko kenan da ta sanya Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana wannan ibada ta layya mu ji cewa sunna ce ta annabi Ibrahim alaihi salam kuma a sakamakon hakuri da yayi a sakamakon gabatar da abin da ubangiji ke so kan abin da shi yake so da shi da ɗansa gaba daya yasa Allah madaukakin sarki ya shar'anta musu wannan ibada, mu ma haka ake so mu koyi da shi. Wani daga cikin magabata At-Tirmidhi, Al-Hakim At-Tirmidhi, Allah ya masa rahama, ya ambata mana hikima ta biyu da ta sanya Allah madaukakin sarki ya shar'anta wa bayi wannan ibada ta layya. Yace dube da cewar dan adam mutum ne mai sabo, mutum ne mai zunubi, mutum ne mai ta'asa a ban kasa, to Allah madaukakin sarki kuma duk wanda ke saba masa yake barna, ya masa tanadin ukuba. To sai Allah bisa hikima irin tasa, da rahama irin tasa, da afuwa irin tasa, sai ya shar'anta wa bayinsa duk shekara su yi yanka. Wannan yankan da za su yi kaman sun fanshi kawunan su ne bisa zunubi da suka yi, wanda zai iya jefa su cikin ukuba ta Ubangiji. To yanzu sun fanshi kawunan su da yanka wannan abun yankan da suka yi bisa zunuban da suka yi a shekara. Kenan sai zamanto yanzu zunubin da ka yi a shekarar da ta gabata, in Allah ka yi mujibi, dabbar da za ka yanka kamar ka fanshi kanka ne gurin Ubangiji bisa zunubin da za ka yi, kar ya kama ka da wannan zunubi. Yace wannan yana daga cikin hikimomi da suka sanya Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana mu bayinsa wannan ibada ta layya, domin muna fansan kawunanmu bisa ayyuka da muke na ta'asa, na sako ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sai Ubangiji ya kame daga kama mu da laifi daga yi mana hukuba. Wannan hikima ce ta uku cikin hikimomi da malamai suka ambata da ta sanya Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana wannan ibada ta talayya. Hikima ta uku da malamai suka ambata da ta sanya Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana wannan ibada talayya, dan mu yi godiya wa Allah madaukakin sarki bisa ni'ima da yayi mana ta rayuwa. Allah ya bar mu da rayuwar mu, mun kawo yau, kuma muna fata Allah madaukakin sarki zai bar mu da rayuwar mu har mu kai jibi ranar da za a yi layya. To tunda Allah ya mana wannan ni'ima mai girma da yawa daga cikin dangi da ƴan uwa, akwai wanda ba ra'i yanzu muna tare da su amma yanzu babu su, cikin abokai da makwabta da abokan hulɗa, akwai wanda ana tare da su bara amma yanzu duk babu su, kai sai Ubangiji ya barka da rayuwarka. Kuma barinka da yi da rayuwarka, wannan kana ƙara wa kanka aikin lada ne, wanda inda a aljanna ta farko kake, yanzu shekara guda da ka ƙara za ka ɗagu ka tafi aljanna ta biyu ko ta uku, ko ka tafi can sama. To kaga wannan ni'ima ce mai girma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya maka da ya barka da rayuwarka. To kaga ai ya cancanci ka gode masa, to yana daga cikin jinsin godiyar yanka dabban layya da za ka yi a ranar sallah babba. Kana mai gode masa da ya baka ni'ima, ya ara maka wannan rayuwar, ka ci gaba da neman gafararsa bisa abubuwa da kai na saba masa, sannan kuma ka ci gaba da neman yardansa don ka samu rabauta a gabansa ranar gobe kiyama. Hikima ta hudu da ta sanya Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana wannan ibada ta layya, dan mu yi godiya wa Allah madaukakin sarki bisa abun da ya azurta mu da shi na dukiya. Allah ya baka dukiya, to a cikin wannan dukiya da Allah madaukakin sarki ya azurta ka da ita, ciri wani abu ka je ka sayi dabba, kana mai gode masa bisa wannan ni'ima da ya maka ta dukiya. Ka'ida ce kuma ta Ubangiji, idan ka gode masa bisa gagarumar ni'ima da ya maka, sai ƙara maka wata ni'ima kan ni'imar da ya maka. Wa idh ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid. Ubangijinku ya shelanta cewar idan ya muku ni'ima kuka gode masa bisa ni'imar da ya muku, zai ƙara muku wata ni'ima kan ni'imar da ya muku, amma kuma in kuka masa butunci lallai azabarsa mai raɗaɗi ce. Hikima ta biyar da ta sanya Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana wannan ibada ta layya, don a yalwata wa iyalai, a shigar musu da farin ciki cikin zukatansu, su zama an wayi gari suna farin ciki kuma suna cikin walwala, saboda shigar da farin ciki a zuciyar musulmi yana cikin mafi soyuwan aiki gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mafi soyuwan aiki gurin Allah madaukakin sarki farin ciki da zaka shigar cikin zuciyar musulmi to saboda haka daga cikin hikimomin da suka sanya Allah madaukakin sarki shar'anta mana wannan ibada ta layya dan mu shigar da farin ciki cikin zakatan iyalai sa'annan mu shigar da farin ciki cikin zakatan fakirai wadanda basu da wadata basu da hali shi yasa ba a so ka ci naman ka kacin ya kai kadai iyalanka su ci makwabtanka wanda basile ya ba su ma ka ba su ci miskinai ka ba su ci fakirai ka ba su ci saboda yana daga cikin hikimar da ta sa aka shar'anta wannan ibada ta layya dan a shigar da farin ciki cikin zakatan iyalai cikin zakatan makwabta cikin zakatan fakirai cikin zakatan miskinai wadanda ba su da shi sai hikima ta ƙarshe cikin hikimomin da suka sanya Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana wannan ibada ta layya dan mu nuna farin cikin mu ga Ubangiji bisa ga ni'imar da mu ya mana bayan ka shigar da farin ciki ga iyalanka makwabtanka fakirai miskinai to kai ma ka nuna farin cikinka wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith inja Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'ani to wannan kadan daga cikin hikimomi da suka sanya Allah madaukakin sarki ya shar'antawa bayinsa wannan ibada ta talayya to me hukuncin wannan ibada ta talayya din shin wajiba ce ko kuma sunna mecece hukuncinta tabbas layya alama ce cikin alamomin addinin musulunci yanzu ranar lahadi idan ka shiga gari wanda yake gari ne na musulmai zaka iya gane shi da yanda mutane ke yanka dabbobinsu ana soye-soyen nama shine malamai suka ce alama ce daga cikin alamomi na addinin musulunci ita wannan ibada ta layya alama ce daga cikin alamomin addinin musulunci a cikin jawahirul iklil sharh mukhtasari khalil yace wannan yake sa yasa aka malamai suke ganin inda mutanen gari za su kin layya sun cancanci a yake su mutanen gari duk su hada baki su kin layya a rasa mutum daya da yayi layya a cikin su to wa irin waɗannan mutane sun cancanci a yake su saboda sun bar alama cikin alamomi da ke nuna cewar wannan gari garin musulmi ne mun san annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya je gari da nufin zai yaki garin bai san yanayin ɗan garin ba shin musulmai ne ko ba musulmai ba yana jinkirtawa har zuwa lokacin sallar asuba idan ya ji an kwalla kiran sallah zai ce garin musulmai ne saboda mai an samu alama cikin alamomi da ke nuna cewa wannan garin na musulmai ne sai duya abinsa ya tafi amma idan ya ji midik ya ji shuru sai ya afka musu da yaki saboda mai babu wata alama da ta nuna cewa garin na musulmi ne to haka zalika a yau da za a samu gari duk mutan garin su kame daga yin layya alhali kuma a cikin su akwai masu wadatar da za su iya yin layya duk su kame hannunsu ba mutum ɗaya da ya yi layya malamai suka ce sun cancanci a yaƙe su saboda an rasa alama cikin alamomi da ke nuna cewa garin na musulmi ne kenan yanzu yin layya alama ce da take nuna cewa wannan gari na musulmai ne to ita layya ibadar layyan nan mecece hukuncinta shin wajibi ne mutum ya yi layya idan yana da hali ko kuma sunna malamai suna da ra'ayoyi guda biyu dangane da hukuncin yin layya ra'ayi na farko imamu abu hanifa ya tafi da wannan ra'ayin kan cewar layya wajiba ce ga duk wanda yake da hali kenan yanzu wanda yake da halin yin layya sai bai yi ba ya aikata aikin sako wanda yake da halin yin layya sai bai yi ba ya saba wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala a gurin Imam Abu Hanifa saboda shi ya tafi akan cewar wannan layya wajiba ce. Sannan daga cikin waɗanda suka tafi da wannan fahimta akwai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, shi ma tafi kan cewar wannan ibada ta layya ibada ce wacce take ta wajiba. To dalilin da suka dogara da shi, sun dogara da aya cikin Al-Qur'ani da kuma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allah madaukakin sarki ya ce fasalli li rabbika wanhar. Allah yana umurni wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi sallah wa ubangijinsa, sannan kuma ya soke dabbarsa. Nan umurni Allah yake yi wa manzon Allah, umurni kuma yana hukunta wajibcin a aikata shi. Suka ce to wannan yake nuna wajibcin yin layya. Sannan dalili na biyu cikin dalilan da suka dogara da su akan wajibcin yin layya, hadisin Jundub, Allah yarda da shi, wanda Bukhari da Muslim suka fidda hadisin cikin sahihansu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana dhabaha udhiyatahu qabla an yusalliya falyadhbah makanaha ukhra. Duk wanda ya yanka abin layyansa gabanin ay sallar idi, to ya yanka wata a madadinta. Suka ce annabi ba zai ce a yanka wata a madadinta ba in ba wajibi ba ne. Yanzu idan mutum ya yanka abin layyansa gabanin ay sallar idi, to annabi ba zai ba da umurni cewar ya maye gurbinta da wata bayan idi ba, saboda waccan din ba ta yi ba dan lokacin yanka layyan da ya yi ba. Saboda lokacin yanka layya na shiga ne bayan an sauko idi, kamar yadda za mu zo mu ga bayanin nan gaba. Sai suka ce to tunda annabi ya ce a maye gurbinta da wata, wannan yake nuna cewa wannan ibada ta layya wajiba ce. Ya ce wa man lam yadhbah, wanda kuma bai yanka layyarsa ba, falyadhbah bismillah, to ya yanka layyarsa da sunan Allah, ma'ana ya ambaci sunan Allah ya yanka ta. Wannan dalilinsu na biyu kenan da yasa suka tafi kan cewar wannan ibada ta layya wajiba ce. Dalilinsu na uku hadisin da Imamu Ahmad ya fidda shi cikin musnad ɗinsa, Ibn Majah ya fitar cikin sunan ɗinsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man wajada sa'a, duk wanda yake da wadata, duk wanda yake da hali, falam yudhi, kuma sai ya kiyaye layya. Yana da halin yin layyar amma sai ya kiyaye layya. Manzon Allah ya ce fala yaqrabanna musallana, to kar ya kuskura ya kusanci filin idinmu. Sai suka ce wannan tsawatarwa manzon Allah yake yi, abu in ba wajibi ba ne manzon Allah ba zai tsawatarwa irin wannan ba. Yanzu abu in sunna ne mutum ya bar shi, manzon Allah ba zai kausasa harshe a kai ba. Amma in ka ji manzon Allah ya kausasa harshe kan abu, wannan na nuna wannan abun wajibi ne. To saboda haka waɗannan dalilai ya sa malamai, waɗannan malaman suka tafi kan cewar wannan ibada ta layya wajiba ce. Mun yi bayani ta wanda ya tafi da wannan fahimtar, Imamu Abu Hanifa ne, Allah masa rahama. To sai fahimta ta biyu wanda galibin malamai suka tafi kanta, Imamu Malik ya tafi kan wannan fahimtar, Imamu Shafi'i shi ma tafi kan wannan fahimtar, sannan kuma Imamu Ahmad abin da ya fi shahara daga gare shi shi ne ibadar layya sunna ce mai ƙarfi kenan, ba wajiba ba ce. Kenan Imamu Malik, Imamu Shafi'i, Imamu Ahmad a wata riwaya daga gare shi sun tafi kan cewar layya ba wajiba ba ce, sunna ce wacce take mai ƙarfi. Sai dai suka ce idan mutum yana da halin yi ya bari, an kyamaci haka, amma ba za a ce wajiba ba ce. Wanda yake da halin yi sai bai yi ba, abin kyama ne, ya aikata abin kyama, ya aikata makaruhi. Imamu Malik ya tafi kan cewa ba wajiba ba ce, haka Shafi'i, haka Ahmad. Amma wanda ya ki alhali yana da halin yi din, suka ce ya aikata makaruhi, abin kyama a addinin Musulunci. To su kuma menene dalilin su kan cewar wannan ibada ta layya sunna ce mai karfi ba wajiba ba? Sun kafa hujja da hadisai guda biyu. Hadisi na farko da suka kafa hujja da shi hadisi ne wanda Abu Dauda ya fidda shi cikin sunan ɗinsa, hadisin da aka samo daga Jabir ɗan Abdullahi, Allah yarda da shi. Yake ba da labari cewar na yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallar idi ta layya. Bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya idar da sallarsa ta idi ranar layya, sai aka zo masa da raguna guda biyu. Sai ya yanka su, da ya zo yanka kowane ɗaya daga ciki sai ya ce bismillahi wallahu akbar, allahumma hadha anni wa amman lam yudhhi min ummati. Duk ragon da manzon Allah ya zo yanka cikin ragunansa guda biyu yana wannan addu'a, sai ya ce bismillah, ma'ana zai yanka ragonsa na layya da sunan Allah, wallahu akbar, Allah mai mafi girma, allahumma hadha anni, ya Allah wannan daga gare ni ne na sadaukar zuwa gare ka, wa amman lam yudhhi min ummati, kuma da na sadaukar ga duk wanda bai yi layya ba cikin al'ummata. Suka ce wannan yake nuna ba wajibi bane, tunda annabi ya sadaukar da ragunansa guda biyu na layyansa ga Ubangiji, sannan kuma ya sadaukar ga duk wanda bai yi layya ba cikin al'ummarsa. Suka ce da wajibi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai yi wannan sadaukarwan ba. Dalilinsu na biyu da yasa suka tafi kan cewar wannan ibada ta layya ba wajiba ba ce sunna ce mai ƙarfi, hadisin da Imam Muslim ya fidda shi cikin sahihinsa, Abu Dauda, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, Ahmad din sun fitar cikin littattafansu na hadisi. Hadisin an samo daga Ummu Salama, Allah yarda da ita. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man arada minkum an yudhhiya, idan watan Dhulhijja ya kama, duk wanda yake da nufin zai yi layya a cikinku, fala ya akhudh min sha'rihi wa adfarihi shay'a, kar ya dauki wani abu daga gashinsa, kar ya dauki wani abu daga farcensa. A ina suka kafa hujja da wannan hadisi kan cewa layya ba wajiba ba ce sunna ce mai karfi? Fadin annabi da ya ce wa arada man arada minkum an yudhhiya, duk wanda yayi nufi zai yi layya. Suka ce inda wajiba ce annabi ba zai ce duk wanda yayi nufi ba, kenan in sai kayi nufi ba wajiba ba ce. Suka ce to wannan yake nuna ba wajiba ba ce. To waɗannan fahimta guda biyu na malamai, fahimta ta farko wanda suka tafi kan cewa wajiba ce, fahimta ta biyu wanda suka tafi kan cewa sunna ce mai ƙarfi, Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen da ya zo sai ya ce idan ka duba dalilan kowane ɓangare za ka ga dalili ne mai ƙarfi, ba za ka iya rinjayar da wani a kan wani ba. Inji Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen ya ce sai dai abin da ya fi dacewa ga musulmi shi ne matuƙar yana da iko, matuƙar yana da halin yin layya, to kar ya bar layyan ta wuce shi bai yi ba. Dube da cewar yin layyan na daga cikin girmama Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To sai abu na gaba, yanzu idan mutum zai yi layya me ya kamata yi la'akari da shi a yayin da wannan wata ya kama, watan Dhulhijja? Hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mun karanta sashensa a baya, hadisin da aka samo daga Ummul Mu'minin, ɗaya daga cikin matan annabi, Ummu Salama, Allah yarda da ita. Imam Muslim ya fidda hadisin cikin sahihinsa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idza ra'aytum hilala Dhulhijja, idan kuka ga jinjirin wata na Dhulhijja, wa arada ahadukum an yudhhiya, ɗayanku kuma yayi nufin zai yi layya, falyumsik an sha'arihi wa adfarihi hatta yudhhiya, to ya kame daga cire wani abu na gashinsa, ya kame daga cire wani abu na farcensa har sai bayan yayi layya. kenan yanzu duk wanda zai yi layya a yayin da wannan wata ya kama na Dhulhijja, umurnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bashi shine kar ya yanke farcensa, kar ya aske gashinsa, kar ya cire fatarsa idan dai ba wai wata larura ba. In ba wai farcen ya dago bane, barinsa kuma zai iya cutar da shi a lafiyarsa, to anan zai iya cire farce din. In ba wai rauni aka yi ba, aka ana so a aske gurin ayi magani, to nan za a iya askewa ba matsala. Kenan ba a so ga wanda zai yi layya idan wannan wata na Dhulhijja ya kama, yana kuma da nufin zai yi layyan, ba a so ya cire wani abu daga gangan jikinsa. Wannan umurni ne manzon Allah. Akwai kuma wata riwaya da annabi ma hani yayi a cire din, yace fala ya musa min sha'arihi wa basharatihi shay'a, kar ya taba wani abu daga gashinsa, kar ya taba wani abu daga fatarsa. Kaga a wata riwayar annabi yayi umurni a kame daga aske gashi, a kame daga yanke farce. Wata riwaya kuma annabi ya hana a aske gashi, ya hana a yanke farce. Kaga ga umurni ga hani, wanda yake nuna mana rashin halaccin mutum ya aske kansa matukar zai yi layya a yayin da wannan wata na Dhulhijja ya kama, har sai bayan ya yi layya din. Sannan wannan yake nuna mana haramcin mutum ya yanke farcensa matukar zai yi layya a yayin da wannan wata na Dhulhijja ya kama, sai bayan ya yi layya din. To amma yanzu misali, idan mutum da gangan kawai sai ya je ya aske kansa kuma zai yi layya, ko kuma da gangan kawai sai ya yanke farcensa kuma zai yi layya, wannan menene hukuncinsa? Malamai suka ce ba wani abu da aka dora masa a kansa amma ya aikata zunubi, sai ta neman gafarar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Saboda manzon Allah ya hana ga duk wanda zai yi layya ya ciri wani abu daga gashinsa ko ya ciri wani abu daga farcensa. Amma babu laifi mutum zai iya wanke kansa, zai iya wanka, zai iya alwala, zai iya taje kansa da kum, wannan duka babu laifi. To amma yanzu misali, mai gida ne yana da mata da ƴaƴa, kuma rago zai yanka. Shin tunda ragon nan zai yanka, za su ci nama da shi da iyalansa gaba ɗaya? Za a ce su ma iyalan ya haramta gare su aske kansu, ya haramta gare su yanke faratunsu, tunda mai gida zai yi layya su kuma ƙarƙashinsa suke? A'a, su wannan hukunci bai shafe su ba. Ya shafi mai gida ne saboda layyar tasa ce, ya shafi mai gida saboda layyar tasa ce, su bai shafe su ba. Sai dai shi a lokacin da ya zo layyar zai iya niyya cewar Allah ya bashi ladan kuma ya ba wa iyalansa ladar layyan, amma layyar fa tasa ce. Amma su hukuncin da yake kansa na haramcin aske gashi, haramcin yanke farce, su baya kansu, saboda su ba su ne za su yi layya ba, shi ne zai layya. Sai dai in a cikin gidan akwai wanda kuma zai layya cikin ƴaƴan gidan, to shi ma ya haramta gare shi ya aske gashinsa, ya haramta gare shi ya yanke farcensa, ya haramta gare shi ya cire fatarsa, har sai bayan ya yi layya din. Haka matar gidan ita ma idan za ta yi layya, ita ma ya haramta gare ta cire gashinta ko farcenta ko kuma fatarta, har sai bayan ta yi layya din. Sai abu na gaba shine yake da alaka da tambayar da aka mana a makon da ya gabata, dabbobin da za su yi layya, dabbobin da za su yi layya a ɓangaren raƙumi da saniya. Ɓangaren raƙumi da saniya zai iya wadatar da mutum bakwai. Mutum bakwai za su iya yanka saniya, ma'ana mutum bakwai za su iya haɗaka wajen yanka saniya, wajen yin layya da saniya, kuma layyar su tayi. Mutum bakwai za su iya haɗaka wajen yanka raƙumi, kuma in suka yanka raƙumin layyar su tayi. Menene dalili kan haka? Hadisin da aka samo daga Jabir ɗan Abdullahi, Allah yarda da shi, wanda Imamu Muslim ya fidda shi cikin sahihinsa, Jabir yake cewa naharna bil hudaybiyya ma'an nabi sallallahu alayhi wa sallama albudnata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Yace a Hudaybiyya sun soke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sun soke raqumi wa mutum bakwai, sannan suka soke saniya wa mutum bakwai. Ta kenan wannan yake nuna mutum bakwai za su iya soke raqumi, su layya da raqumi, kuma layyan su duka tayi. Mutum bakwai za su iya hadaka akan saniya. To sai tumaki da awaki, tumaki da awaki wannan suna isan mutum ɗaya ne. Mutum zai yanka rago, to wannan shi kadai zai isa, mutane biyu ba sa tarayya akan rago. Mutum zai yanka tinkiya, shi kadai za ta isa layya, mutane biyu ba sa taruwa akan tinkiya. Mutum zai yanka akuya ko taure, shi kadai zai isa, mutane biyu ba sa tarayya akan akuya ko taure. To menene sharuɗan dabbar da za a yanka din? Dabbar da za a yanka ta layya tana da sharuɗa. Waɗanne ne sharuɗa? Malamai sun ambata mana sharuɗa guda bakwai, wanda sai sun cika sannan ya zamanto layyan mutum ta zamanto kammalalliya, cikakkiya, karɓaɓɓiya gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sharaɗi na farko, ya zamanto dabbar da za a yanka ta kai shekarun da ake so ta kai kafin a yanka ta. Dabbar da za a yi layya da ita, sharaɗi ne zama ta cika shekarun da ake so ta cika kafin a yi layya da ita. Idan mun ɗauki raƙumi, raƙumin da yake da shekara ɗaya ba zai yi layya ba, raƙumin da yake da shekara biyu ba zai yi layya ba, raƙumin da ke da shekara uku ba zai yi layya ba, haka mai shekara huɗu ba zai yi layya ba, sai raƙumin da ya cika shekaru biyar shi ne yake layya. Yanzu kenan ba a layya da raƙumin da bai kai shekara biyar ba. Raƙumin da ya cika shekara biyar za a yi layya da shi, ya cika biyar ya shiga na shida za a yi layya da shi, amma wanda bai cika shekara biyar ba, shekarun raƙumin nan huɗu da rabi, to ba a layya da shi, bai kai a yi layya da shi ba. Kenan sharaɗi ne in za ku yi layya da raƙumi, ya zamanto raƙumin ya cika shekaru biyar. Sai saniya, sharaɗi ne in za a yi layya da saniya, saniyar ya zamanto ta cika shekaru biyu. Kenan yanzu saniyar da take da shekara ɗaya da wata takwas ba, ba ta kai a yi layya da ita ba. To sai akuya da taure, sharaɗi ne kafin su kai a yi layya da su sai sun cika shekara ɗaya. Yanzu akuyar da bata cika shekara ɗaya da haihuwa ba, bata kai a yi layya da ita ba. Tauren da bai cika shekara ɗaya da haihuwa ba, bai kai a yi layya da shi ba. To sai tinkiya da rago. Tinkiya da rago da aka zo an samu saɓani na malamai. Wasu malaman suka ce tinkiya da rago su ma ba su cancanci a yi layya da su ba sai sun kai shekara guda. Sai dai idan mutum kuɗinsa ya kasa, ba zai iya sayar tinkiya wacce ta kai shekara guda ba. Kuɗin da yake da shi na tinkiya mai wata shida ne, suka ce to anan babu laifi, zai iya sayar mai wata shidan ya je ya layya da ita, saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda Imam Muslim ya fidda shi cikin sahihinsa, da yace la tazbahu illa musinna illa an ya'sura alaikum fatazbahu jaza'atan min adh-dha'f. Manzo Allah yace in kun tashi layya, kar ku yanka sai wacce ta cika haƙwaranta. Yanzu duk akuyar da ta shekara ta cika haƙwaranta, duk tinkiyar da ta shekara ta cika haƙwaranta, duk raƙumin da ya shekaru biyar ya cika haƙwaransa, duk saniyar da ta yi shekaru biyu ta cika haƙwaranta. Annabi ya ce illa an ya'sura alaikum, sai in ya titira kuɗinka bai kai ka sayi wacce ta shekara ba, cikin tumaki ko cikin awaki. Annabi ya ce fatazbahu jaza'a, nan an ɗaga muku ƙafa, za ka iya yanka tinkiya 'yar wata shida, za ka iya yanka rago ɗan wata shida. Wannan ra'ayi na farko kenan na malamai. suka da game da tinkiya da rago suka ce ka'idar ita ce sai ta cika shekara sai dai in kudinka ya kasa to ko bata cika shekara ba tana da wata 7 wata 6 zaka iya layya da ita wasu malaman kuma suka ce a babu wannan ka'idar koda bata cika shekara ba kuma kudinka wadatacce ne an yarje maka zaka iya layya da tinkiya mai wata 6 zaka iya layya da rago mai wata 6 sai suka ce to game da rago da tinkiya mafi karanci shine wata 6 kenan muna da ra'ayoyi guda 2 na malamai ra'ayi na farko suka ce a shekara ne sai in ka kasa ne sai ka dawo kasa zaka iya yi da mai wata 6 a rago da tinkiya wanda babu wannan a akuya da tauri ra'ayi na biyu kuma suka ce ko baka kasa ba gejin tinkiya da rago shine wata 6 zaka iya layya da mai shekara 2 mai shekara 3 amma in kai da mai wata 6 ma ta kai ai layya da ita wannan ra'ayoyi ne guda 2 na malamai a wannan gabar sharadi na biyu cikin sharuddan layya ya zamanto shi wanda zai yi layyan yana da ikon yin layyan yana da dukiyar yin layyan ma'ana ba Allah bai dora maka abin da ba za ka iya ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah madaukakin sarki baya dora wa rai sai abin da za ta iya abin da take da iko saboda haka sharadi na biyu da malamai ke kawowa ya zamanto wanda zai yi layyan yana da ikon yin layyan abin bai fi karfinsa ba sharadi na uku cikin sharuddan layya ya zamanto dabbar da zaka yi layyar da ita ka mallake ta ta hanyar da shari'a ta yadda a mallaka kenan dabbar da aka mallake ta ba ta hanyar da shari'a ta yadda a mallaki dabba ba bata halatta ai dabbar layya da ita ba misali dabbar da aka sato ta ragon da aka sato shi bai halatta ai layya da shi ba ragon da aka yi baba kere aka kwace bai halatta ai layya da shi ba ragon da aka siya da dukiyar haram bai halatta ai layya da shi ba kamar misali dukiya ta riba sai mutun ya je ya siyo ragon layya da wannan dukiyar malamai suka ce wannan layyar ba karbabbiya bace gurin Allah subhanahu wataala sharadi ne ya zamanto dabbar da zaka yi layyar da ita ka mallake ta ta hanyar da shari'a ta yadda sai sharadi na hudu ya zama dabbar da zaka yi layyar da ita tana cikin bahimatul an'am wadanne ne bahimatul an'am dabbobin ni'ima sune tinkiya rago akuya taure saniya sa raqumi raquma susu 8 thamaniyatu azwaj inda Allah subhanahu wataala to idan ba cikin wadannan dabbobi wanda jinsi hudu namiji da mace ba ba a layya da wata dabba daban saboda fadin Allah madaukakin sarki walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am yace liyadhkuru ismallahi dan su ambaci sunan Allah ala ma razaqahum bisa abin da ya azurta su da shi min bahimatil an'am na dabbobin ni'ima sune tinkiya da rago akuya da taure raqumi da raquma saniya da sa ibn hazm yace za a iya layya hadda zakara ma kana da zakara haka yi layyanka kawai kana da kaza ran sallan an sauko idi yi layyanka da ita kana da agwagwa ran sallan aka sauko idi zai kai layyanka da ita inji ibnu hazm dalilin sa kuma shine yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ranar juma'a duk wanda yayi wanka wanka ya taho masallacin juma'a a sa'a ta farko za a bashi ladan wanda yayi sadakar raqumi yace wanda yayi wanka ran juma'a yazo masallaci a sa'a ta biyu za a bashi ladan wanda yayi sadakar saniya wanda kuma yazo a sa'a ta uku za a bashi ladan wanda yayi sadakar rago wanda yazo a sa'a ta hudu za a bashi ladan wanda yayi sadakan zakara yace to tunda aka ambaci zakara cikin jerin su kenan wannan yana nuna shi ma za a iya layya da shi
tunda a jerin nan an ambaci zakara, an ambaci raƙumi, aka ambaci saniya, aka ambaci rago, kuma aka ambaci zakara.
To amma ya ƙarshen hadisin annabi ya ce wanda ya zo a sa'a ta biyar za a ba shi latin wanda ya sadakan kwai, kenan za a iya layya da kwai? Inda ya ce za a yi layya da zakara, kenan za a yi layya da kwai. An gane bayani, tunda wannan shi ne ya kafa hujja da shi. Har shi Ibn Hazm, in ka ce masa za a yi layya da kwai ba zai yadda ba, zai ce aya za a yi layya da kwai, kwai ai ba a yanka shi. Sai mu ce to wannan hadisi da ka kafa hujja da shi, ai annabi ya ambaci kwai a jerin, tunda kai ka yi la'akari da annabi ya ambaci zakara ne a jerin, yasa ka ce za a iya layya da zakara. To sai mu ce to ai a jerin annabi ya ambaci kwai, kenan za a iya layya ma da kwai. Kaga ba zai yadda ba, sai a ce to hujjarsa ta faɗi a nan. Saboda haka sai a tsaya inda annabi ya tsaya, kuma wannan ibada ce mai girma, saboda haka ba a wasa da ita. Ibada ce mai girma da ake neman yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ita, ba za a yi wasa da ita ba. Zalika man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Idan bawa ya zama yana girmama abin da Allah maɗaukakin sarki ya girmama, to wannan alama ce da take nuna taqawarsa. Yanzu layyan nan Allah ya girmama ta, Allah maɗaukakin sarki ya girmama layya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafificin aiki, a mafificin wuni a cikin wunin duniya shine wunin da ake yin layya, ranar layya ke, sai kuma wunin da ke biye masa washe garin layya, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sharadi na biyar cikin sharuɗan layya, ya zama dabbar da za a yi layya da ita ta kubuta daga aibobin da za su hana a yi layya da dabba. Aibobin kuma da hadisi ya zo ya tabbatar mana guda hudu ne. Yanzu dabbar da take da aibi ɗayan hudu ko dukansu, to bata halatta a yi layya da ita ba. Aibu na farko, dabbar ta zamanto mai ido ɗaya. Dabbar ta zamanto mai ido ɗaya, ta yadda da ido ɗaya kawai take gani, ɗaya idan duru-duru take gani da shi, inda za ka mata haka ba za ta gani ba, amma inda za ka mata haka sannan sai ta fisga. To wannan dabbar annabi ya ce ba a layya da ita, ba ta wadatar ba wajen yin layya. Me yasa? Saboda wannan ido ɗayan da take da shi, kiyan da za ta yi ba zai zama daidai da wacce take da ido biyu ba. Wacce take da ido biyu za ta ga ciyawa a nan, za ta gani a nan, za ta gani a damanta, za ta gani a hagunta, za ta ci nan, za ta ci can. Mai ido ɗaya kuma sai dai ta gani iya nan, ba za ta ga iya nan ba, wannan sai ya sa kiyanta ya ragu, sai ya hana ta ta girma. To wannan ya sa annabi ya hana a yi layya da ita. Sai ta biyu, maras lafiyar da rashin lafiyanta ya bayyana. Kenan in maras lafiya ce amma rashin lafiyan bai bayyana ba, za a iya layya da ita. Amma in rashin lafiyar ya bayyana, kana ganin dabbar nan ka san mara lafiya ce, to wannan bai halatta a yi layya da ita ba. Sai na uku, gurguwar da gurguntakanta ya bayyana. Kenan gurguwar da gurguntakanta bai bayyana ba, za a iya layya da ita. Dabba ce tana tafi tana ɗan ɗingishinta, to wannan za a iya layya da ita. Amma gurguwar da inda za su yi tafiya da wacce ba gurguwa ba, za ta tafi ta batta, to wannan bai halatta a yi layya da ita ba. Sai ta hudu, ƙwanjamammiya, bushashshiya, wacce ba ta da ɓargo, ba ta da kitse, ita ma wannan bai halatta a yi layya da ita ba. Yanzu duk dabbar da ta haɗu da ɗaya daga cikin aibobin nan guda hudu, ba a layya da ita. Ina fata mun gane. To bayan waɗannan aibobi guda hudu, akwai wani aibu da zai hana a yi layya da dabba? Hadisin dai guda hudu ya ambata man. To malamai sun ambaci wasu, amma waɗanda malamai suka ambata, galibin malamai suna cewa ba zai hana a yi layya da dabba ba, sai dai son samu a samu wata ba ita ba. Yanzu misali, dabbar da kunnanta ya yanke, dabbar da ɗaya bisa ukun, biyu bisa ukun kunnanta ko rabin kunnanta ya yanke, wasu malaman suna ga ba za a yi layya da ita ba.
dabbar da rabin kahonta ya kare, wasu malaman suna ga ba za a yi layya da ita ba, amma zance mafi rinjaye za a yi layya da ita, saboda ba dalilin da ya nuna ba za a yi layya da ita ba, sai dai in son samu ne a samu wacce take kammalalliya wacce babu wannan aibin tattare da ita. Yanzu kaddari rago ne kahonsa sai ya kare, zai yi layya ko ba zai yi layya ba? Wasu malaman suka ce ba zai yi layya ba, amma zance mafi rinjaye zai yi layya, saboda ba dalilin da ya hana ya yi layya din, dan annabi aibu hudu ya ambata mana. Sai dai inda son samu ne a samu wani wanda ba mai karyayyen kaho ba yafi, amma inda za a yi da mai karyayyen kaho layyar ka tayi, kunnan ragon ne ya yanke rabi ko kuma biyu bisa uku ko duka, zai layya ko ba zai layya? Wasu malamai suka ce ba zai layya ba, amma zance mafi rinjaye zai layya, saboda ba dalilin da ya nuna cewa ba zai layya ba. Sai dai inda za a samu wanda yake da cikakken kunne a yi layya da shi, wannan yafi. Me yasa? Saboda ya zama abin da zaka gabatar da shi wa Ubangijinka ya zama kammalallen abu, cikakken abu, saboda Ubangijinka kammalalle ne, Ubangijinka mai girma ne, to ka girmama shi wajen nemo kammalalliyar dabba cikakkiya wajen gabatar masa don neman yardarsa. Amma in har baka da hali, sai mai karyayyen kahon, to zai layya, saboda mai ba dalilin da ya nuna cewa ba zai layyan ba. In baka da hali, sai mai yankakken kunnen zai layya, saboda ba dalilin da ya nuna cewa ba zai layya ba. Sannan wasu daga cikin malamai suka ce dabbar da mafi yawan haƙoranta suka zube, haƙora uku zuwa huɗu suka zube, suka ce ba za ta yi layya ba. To wannan shi ma babu dalili da ya nuna haka ɗin. Amma idan an samu wacce take da cikakkun haƙwara, a yi layya da ita a bar wadda haƙwaran suka zube, wannan shi ya fi. Amma in ba a samu ba, wacce ta haƙwaran nata ma suka zube, za a iya layya da ita. Wannan babu laifi. Dalilin da yasa suka faɗi haka, ba za ta samu daman yin wadataccen kiyo ba, saboda ba hali ta tauna ganye, ba hali ta tauna harawa, tunda haƙwaranta mafi yawa sun zube, sai suka ce saboda haka ba za ta yi layya ba. Sharaɗi na shida cikin sharuɗan dabbar da za a yi layya da ita, malamai suka ce idan har ka ayyana cewa za ka yi layya da wannan ragon, to wannan ragon ya haramta ka sai da shi, ya haramta ka yi kyautansa, ya haramta ka yi sadaka da shi, dole ne ka yi layyan da shi. In dai ka ayyana, ko da misali yanzu bayan sallar layya sai ka shi wani ɗan ƙaramin ragonka, sai ka ce wannan ragon Allah kai mu baɗi da shi zan yi layya, to wannan ragon ya haramta ka sai da shi, ya haramta ka yanka shi ka ci, ya haramta ka yi kyautansa, ya haramta ka yi sadakarsa, dole ne ka bashi ka yi layyan da shi. Sharaɗi ne in har ka ayyana cewa za ka yi layya da wannan ragon, to sharaɗi ne ka yi layya da shi. Sai dai in ka samu ragon da ya fi shi, to nan babu laifi. In ka yi sadakarsa, in ka yi kyautarsa, in ka sai da shi, nan babu laifi. Amma matuƙar ba ka samu wanda ya fi shi ba, dole ne shi ɗin ka yi layyan da shi. Sai dai kuma idan kana da niyyar shi ɗin za ka je ka sai da shi, ka ƙara kuɗi ka siyo wanda ya fi shi, nan ba laifi. Amma ka kiwata shi, da ka ɗauko ka sayi ragon misali 15,000-20,000 ɗan ƙanƙanin rago, ka kiwata shi, ka kiwata shi, ka kiwata shi, lokacin da layya ta zo ka ga ya zama ƙato, to zai irin 200,000 ɗin nan, sai ka ce kai amma ina buƙatan kuɗin ba, kuma da ka yi niyya za ka yi layya da shi. Sai tunani ko in kai shi kasuwa ne in siyar ka, na amfani da kuɗin, ko kuma in kai shi kasuwa in siyo na 200,000, haka ya halatta? Bai halatta ba. In dai ka yi niyya za ka yi layya da shi, ka ayyana za ka yi layya da shi, to bai halatta ka yi wannan aikin ba. Ko da ragon zai kai 600,000, kai kuma baka da kuɗi a hannunka, sai ka so ka sai da shi ka samu rara, sai ka siyo ragon 200,000, kai kuma ka amfana da 400,000, malamai suka ce bai halatta ba, saboda ka riga ka ayyana za ka yi layya. Amma in da misali a zuciyarka ka ji cewar zan kiwata ragon nan, ba layya zan yi da shi ba, in sai da shi baɗi, to nan ba laifi. Kana da dama, baɗin in ta zo za ka iya sai da shi ka siyo ɗan tauri, za ka iya sai da shi ka siyo ragon da bai kai shi ba, kana da dama. Amma matuƙar ka ji a ranka cewa layya za ka yi da ragon nan, ya haramta k ka sai da wannan rago din. Sai sharadi na ƙarshe daga cikin sharuɗan dabbar da za a yanka da kuma shi yankan kansa, sharadi ne ya zamanto an yanka dabba a lokacin da ake yanka dabban layya. Lokacin kuma yana farawa ne bayan saukowa daga idi. Za a yi sallar idi karfe 8, an sauko 8 da rabi, to lokacin layya ya fara. Yanzu wanda su ba su je idi ba sai 10, idan ya yanka dabbarsa ta layya bai yi layya ba. Ku kuma da kuka yi idi karfe 8 kuka sauko 8 da rabi, ka yanka dabbarka ka yi layya. Shi kuma bai je idi ba, an ce sai 10 za su je idi, karfe 9 da rabi sai yanka dabbarsa. Kai kuma ka yanka dabbarka 8 da rabi, kai ka yi layya, amma shi da ya yanka dabbarsa 9 da rabi bai yi layya ba. Saboda me? Ba a je idi an sauko ba. Ita lokacin yanka dabbar layya yana farawa ne bayan saukowa daga idi. Kenan yanzu in an ce karfe 10 za ku yi idi na safe, sai ka yanka dabbarka ta layya 9 da rabi, to ba ka yi layya ba. Aka ce karfe 8 za ku yi idi, bayan an sauko idi 8 da rabi ka yanka dabbarka ta layya, to ka yi layya. Kenan layya yana farawa ne bayan saukowa daga idi. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zamaninsa da aka yi sallah aka idar sai ga wasu dabbobi an yanka, ya ce waɗannan fa, aka ce ai na wane da wane ne suka yanka, ya ce to dabbobinku da kuka yanka na nama ne amma ba na layya ba ne, saboda ba su yanka a lokacinsa ba. Shi yasa a hadisin da ya gabata ya ce duk wanda ya yanka dabbarsa kafin a yi sallar idi, to ya yanka wata a madadinta, saboda lokacin da yanka ba lokacin layya ba ne. To lokacin kuma yana farawa ne bayan saukowa daga idi, lokaci ne na yanka dabba, bayan azahar, bayan la'asar, har dare ma. Mazhaban Malikiya ce ta tafkan cewar ba za a yanka dabban layya da dare ba, amma babu dalili. Koyaushe mutum zai iya yanka dabbarsa. In baka samu dama ka yi ran sallah ba, za ka iya yi ranar washe garin sallah, ran 11 ga wata. In baka samu dama ka yi ran 11 ga wata ba, za ka iya yi ran 12 ga wata bayan sallah da kwana 2. In baka samu dama ka yi ba, za ka iya yi ran 13 ga wata. Duk lokaci ne na yanka dabban layya. Lokacin yana karewa idan rana ta faɗi ranar 13 ga wata, to lokacin layya ya kare. Wanda bai yi ba sai dai ya jira sai kuma baki. Kenan lokacin na farawa ranar sallar layya, bayan an sauko daga idi, yana karewa ranar 13 ga wata bayan rana ta faɗi. Ina ga saboda ƙurewar lokaci, ‘yan uwa, mas'alolin nan ba za su kare ba. Akwai mas'aloli da yawa a gabana, to amma saboda ƙurewar lokaci akwai, ina ga to mu ƙarƙare da mas'alan nan sai ta zama ita ce ta ƙarshe, sauran kuma sai mu haƙura da su. Dabbobin da ake yankawa na layya, wacce ce kam tafi falala? Nan ma ana da ra'ayoyi guda biyu na malamai. Ra'ayi na farko, galibin malamai, Imamu Abu Hanifa, Imamu Shafi'i, Imamu Ahmad, sun tafi kan cewar dabbar da tafi falala a wajen layya, tafi girman lada a gurin Ubangiji, raƙumi ne. Yanzu in kana so ka samu lada mai yawa, ka samu falala mai yawa gurin Ubangiji, to ka yanka raƙumi. Sai saniya take biye wa raƙumi, sannan kuma tumaki da awaki. Me dalilinsu? Suka kafa hujja da hadisin da muka karanta ɗazu, wanda Ibn Hazm ya kafa hujja da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ranar Juma'a duk wanda yayi wanka ya taho masallacin Juma'a a sa'a ta farko, za a bashi ladan wanda yayi sadakar raƙumi. Wanda kuma yayi ya taho a sa'a ta biyu, za a bashi ladan wanda yayi sadakar saniya. Wanda ya taho a sa'a ta uku, za a bashi ladan wanda yayi sadakar rago. To shin kana ga wanda yazo a sa'a ta uku zai fi wanda yazo a sa'a ta farko lada? Ba zai fi shi lada ba. Me yasa wanda yazo a sa'a ta farko ai shine yazo a matakin farko? Suka ce to wannan yake nuna yin layya da raƙumi shine yafi. Tunda anan ma annabi ya ce za a bashi ladan wanda yayi sadakar raƙumi, wanda kuma yazo a sa'a ta uku za a bashi ladan wanda yayi sadakar rago. Wannan na nuna kenan raƙumi ladan sa yafi yawa. Sai saniya take biye masa, tunda ita an ce wanda yazo a sa'a ta biyu za a bashi ladan wanda yayi sadakar saniya, to ita take biye wa raƙumi a lada, sai rago kuma yake biye musu. Ra'ayi na biyu, dangane da dabbar da tafi falala wajen layya ra'ayi ne na imamuna Malik Allah masa rahama imam Malik yace rago yafi falala yafi lada in ka tashi za ka yi layya kai layya da rago yafi lada akan kai layya da saniya akan kai layya da raqumi me dalilin imamu Malik imam Malik yace annabi sallallahu alaihi wasallama tunda yake yin layya da raguna yake layya ba a hakaito cewa annabi yayi layya da raqumi ba ba hakaito cewa annabi yayi layya da saniya ba yace annabi kuma in ya tashi yana zaben abin da yafi falala ne abin da yafi daraja abin da yafi kima to tunda annabi da rago yake wannan yake nuna rago yafi girman lada rago yafi falala wannan magana na imam Malik yana da ƙarfi Allah ya masa rahama ina ga saboda ƙurewar lokaci sai mu dasa aya anan abubuwan da muka karanta danda suke dadai Allah ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuɗan harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ya nuna mana wannan rana ta layya ya nuna mana gobe arfa ya datar da mu da alkhairan da ya tanadar cikin waɗannan kwanaki da muke fuskantar su gobe da jibi gaba daya wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh